ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare karamar hukumar Katagum da ke jihar Bauchi wanda aka fi sanin sa da masallacin FMC majalisi da muke tafsiri na Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma wannan shine majalisin mu na 18 a wannan yammaci na Asabar 18 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wadda take daidai da 7 ga watan Maris na shekara ta 2026 miladiya gabanin mu shiga tafsiri za mu duba wani sashe na takaddu da aka rubuto wannan na cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya saka haka amin dan Allah malam a ja hankalin iyayenmu mata akan wasu dabi'u da suke yi zaka ga yarinyarsu ta sami saurayi nagari mai tarbiya wanda addinin musulunci ya shar'anta a bashi auren yarinyar amma wasu iyaye zaka ga idan ba wanda zuciyarsu take so bane sai kaga ba sa so sai son zuciyarsu har ta kai wasu iyayen suna fidda kudinsu suna kaiwa bokaye akan araba yarinyar su da wannan saurayin saboda ba son zuciyarsu bane dan Allah malam a ja hankalinsu akan haka kuma malam ina barar addu'arka da ta 'yan uwa musulmai Allah ya biya min bukatata idan har wanda nake so san shi alkhairi ne a rayuwata ta duniya da lahira Allah ya aura min shi Allah ya biya mini bukatata ta alkhairi malam Allah ya karawa rayuwa albarka bisalam wannan kamar takaddar jan hankali takaddar ke bukata a yi wa iyaye musamman iyaye mata dangane da waɗanda suke zuwa neman ƴaƴansu da aure kuma ya zama wanda suka zo neman ƴaƴan nasu ba su da aibu a shari'a to amma duk da haka idan ba su ne zabin iyaye din ba sai iyayen su kiyarda a ba ma waɗanda suke neman auren nasu auren to tabbas a wannan ya saba umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah cewa yayi idza atakum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir me neman karku idan yazo ya zama kun yarda da addininsa mutum ne mai addini shine idza atakum man tarbauna dinahu idan mai neman yarku yazo wanda kuka yarda da addininsa wa khuluquhu kuma kuka yarda da halayyarsa mutum ne mai kyakkyawar hali mutum ne mai kyakkyawar mu'amala waɗannan sune qualities da ake so a samu daga mai neman aure a cikin wannan hadisi ya ambaci biyu dama siffofin da ya kamata a samu ga wanda zai zo neman auren yarka ko yarki siffa uku ce wannan hadisi ya ambaci biyu daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mai neman auren yarku ya zo ya zama ya cika siffofi guda biyu siffa ta farko mai addini ne bisa yadda aka san shi bisa ga shaida da aka masa mutum ne mai riko da addini yana tsaye da sallah sa'an nan yana kokarin karatun addinin da dai gwargwado ta yadda zai bauta wa ubangijinsa ba da jahilci ba kuma abu na biyu mutum ne mai kyakkyawar ɗabi'a duk wanda ya mu'amala da shi ba zai kushe shi ba ba zai ce turba ba zai ce Allah wade ba galibi za ka ji shaidar da ake masa mutumin kirki wanda ya san mu'amala kuma mai girmama mutane ne to waɗannan siffofi guda biyu ke siffa ta uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta a wani hadisi daban inda yake ya ma'sharar shababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa duk wanda yake da iko yake da hali to yayi aure abinda za a fahimta daga wannan hadisi wanda ba shi da iko ya haƙura to me zai yi shi yasa annabi ya ce faman lam yastati wanda ba zai iya ba ba shi da ikon yin auren wani iri ne ikon yin aure ikon yin auren guda biyu ne na farko ya zama kana da sadaki da zaka bawa ita yarinyar idan mun kula kuma ƴan uwa a al'adar mu ba iya sadaki kawai ya kamata wanda zai yi aure ya tanada ba akwai abin da ya shafi kayan aure su ne kamar ake cewa lefe ko wannan mafi karanci da kuma gurin da za su zauna shi da matar to wannan na farko ke na biyu yana da abin da zai iya rike matar idan ya aure ta ma'ana zai iya ɗaukar ɗawainiyarta ta ɓangaren ci da sha da sutura da kula da lafiya waɗannan duk haƙƙoƙi ne da suka rataya a wuyan miji dangane da matarsa to wannan duk zai fito mana da ma'anar ba'a ita ce ba'a yana da ikon riƙe matar zai iya bata ci da sha zai iya mata sutura zai iya kula da lafiyarta da ilimi ya bata ilimi musamman na addini to wannan siffa ta uku kenan yasa annabi yace fa man lam yastati fa alayhi bisaw, wanda bashi da wannan iko, bashi da kudin da zai aure, sannan in ya auro bashi da abin da zai rike matar, fa annabi yace fa alayhi bisaw, yayi ta yin azumi, ya hakura da yin auren, yayi ta yin azumi, fa innahu lahu wija, shi azumi yana karyar da sha'awa, shi a gare shi mai karyar da sha'awa har zuwa lokacin da Allah zai yassare masa ya hore masa. To saboda haka iyaye, waɗannan su ne siffofi guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana dangane da wanda zai zo neman auren ƴaƴanku. In har ya cika waɗannan siffofi guda uku, to ku bashi, mutum ne mai addini, wannan na farko ke, ba a ba da aure wa mara addini. Na biyu, mutum ne mai kyakkyawar hali, ba a ba da aure wa mutumin da ba shi da hali, wanda duk wanda zai masa shaida zai ce a'a ba na kirki ba ne, ko mai zafin rai ne, ko yana da wuyan sha'ani, ko tankwararre ne, ba mai iya tankwara shi, ko a ce mai ra'ayin riƙau ne, ba wanda ya isa ya sa shi ya yi. To in wannan ba a ba su aure. A wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai siffa ta uku, ya zamanto yana da ikon yin auren, sa'an nan kuma yana da ikon riƙe ita matar da ya aura. Domin dole haƙoƙin wannan mata da ya aura za su ratayu a wuyansa. Matuƙar ya cika waɗannan siffofi guda uku bisa ga umarni da wasiyya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to a auren masa. Rashin auren masa kuma abin da zai biyo baya fitina ce da fasadi a ban ƙasa. Shi yasa ya ce wa illa, in har wanda ya cika waɗannan siffofi ya zo ba ku aurar masa ba, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, fitina ce za ta auku a ban ƙasa da ɓarna mai girma. Fitinar za ta iya kunnuwa a cikin gidanku, ko a karan kanku da ita wannan yarinya, in ba a yi sa'a ba ma har ta shafi maƙotanku, kuma duk ku ne sila, ku ne sababi. Saboda haka idan har mai irin waɗannan siffofi ya zo, kuma aka samu fahimta tsakaninsa da yarinya, to kar a shiga tsakani a hana, bisa ga wasiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya kamata a auren masa, sai dai in ba a samu fahimta tsakaninsa da yarinya ba, to nan ba a auren dole. Musulunci bai san auren dole ba, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarnin da ya bayar shi ne tazawwajul wadudal waduda. Idan za ku yi aure, ku auri matan da suke haihuwa kuma kuke ƙaunarsu, su ma suke ƙaunarku. Kenan ba a so mutum ya nace dole sai ya auri wacce ba ta son sa, ba a son haka. Ko kuma a nace dole sai an aurar wa mutum wacce baya so. Ita soyayya jigo ce ta aure, haka Allah bayyana mana cikin Alƙur'ani.
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Allah madaukakin sarki cikin wannan ayar yana bayyanawa daga cikin jerin ayoyinsa, yace an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ya halitta muku matanku daga gangar jikinku. Ta yaya asalin halittar mace wacce ita ce ummuna Hawwa, an halicce ta ne daga jikin mijinta annabi Adam, to shine abin da ubangiji yake nufi cewa an halitta muku matan ku daga jikin ku mecece hikima na halitta muku mata litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa zuwa ga mata su ebe muku cewa sa'annan kuma waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya soyayya da tausayi da jin kai a tsakanin saboda haka yana cikin jigajigai da ginshikai na aure samun soyayya tsakanin ma'aurata guda biyu shi yasa ba a so ayi aure babu soyayya ko kuma ayi aure da kiyayya addinin musulunci bai goyi bayan wannan ba sannan kuma har ila yau a samu tausayi dama soyayya tana kawo tausayi kamar yadda tausayi ke kawo soyayya suna tafiya tare to kuma duka waɗannan abubuwa guda biyu suna cikin jigo na aure tsakanin ma'aurata guda biyu to matukar an samu soyayya da fahimtar juna tsakanin ɗa namiji da ƴa mace kuma ya cika waɗancan ta kunsa yadda wasu daga cikin iyaye mata waɗanda suke za a iya cewa akwai jahilci tare da su bayan kuma jahilci da rashin sanin wane ne Allah subhanahu wa ta'ala idan ya zamanto wanda yake neman auren ƴarsu ba su da ra'ayinsa sukan shiga bokaye da matsubbata dan su ga sun raba shi da ita wannan yarinya alhali tana sansa kuma yana santa sa'annan kuma babu wani aibu tattare da shi wanda zai sa a hana shi wannan aure din to ƴan uwa wannan aiki ne wanda yake na kafirci zuwa gurin matsubbata da bokaye kafirci ne asarar duniyar kidaki da lahira a wannan rayuwa wacce bata taka karata kariya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana cewa man ataka hinan aw arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu bima yaqulu lan tuqbal lahu salatun 40 layla a wata riwayar faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda yazo gurin boka ko kuma matsubbaci ya tambaye shi akan wani abu ya gaya masa ya gaskata shi wannan ya kafurta da abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani ayar suratu tauba Allah madaukakin sarki ya siffanta sihiri da kafirci koyonsa kafirci yinsa kafirci
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
wannan aya da alaran ma karanta ta
fiskoki daban-daban Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna kafircin aikin tsafi da koyon tsafi da kuma yin tsafi din. Yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman, ana magana ne kan al'ummar Yahudawa waɗanda shaidanu suke gaya musu cewar ai annabi Sulaiman ba da komai ya mulki halittu gaba ɗaya ba, domin annabi Sulaiman Allah ya ba shi mulki akan mutane, aljanu, tsuntsaye, dabbobi, ƙwari. Allah ba annabi Sulaiman mulki akan waɗannan gaba ɗaya. To sai shaidanu suke gaya wa Yahudawa cewar ai ba da komai annabi Sulaiman ya samu mulkin nan ba sai da tsafi, tsafi yake yi, shi yasa ya buwayi kowa ya zama aljanu na ƙarƙashin ikonsa, haka mutane, haka tsuntsaye, haka dabbobi, haka ƙwari. Sai suke cewa Yahudawa za mu tabbatar muku da haka. Lokacin da annabi Sulaiman ya rasu, sai suka ce ku daga kujerarsa da yake zama za ku ga abubuwan tsafi. Da suka daga sai suka ga abubuwan tsafi. Annabi Sulaiman kuma yakan kama matsafa sai kwace kayan tsafin su sai sa karkashin kujerarsa. To shine da aka daga aka ga abubuwan tsafi, sai Yahudawa suke ta yayatawa, suna ta yadawa cewa ashe Sulaiman da tsafi ya mulki mutane. Allah madaukakin sarki sai ya dau nauyin mayar da martani a madadin manzansa Sulaiman alaihi salam. Yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman, Yahudawa sun bi abin da shaidanu ke musu tilawa, abin da shaidanu ke karanta musu akan mulkin annabi Sulaiman, cewa annabi Sulaiman bai mulki waɗanda ya mulka ba sai da tsafi. Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman, mun ji abin da Ubangiji ya faɗa. Anan Ubangiji ya kira tsafi da kafirci, tunda ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman, sai ya ce wa ma kafara Sulaiman. Wannan yana nuna kenan tsafi kafirci, annabi Sulaiman bai kafurta ba saboda baya tsafi, shi annabin Allah. Yace walakinna shayatin kafaru, sai dai shaidanu su ne suka kafurta. Me yasa? Yu'allimuna an-nasa sihr, suna koyar da mutane tsafi. Kenan koyar da tsafi shi ma kafirci, yin tsafi shi ma kafirci. A can ƙarshen ayar Allah madaukakin sarki ya ce walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Alhali su sun sani cewar duk wanda ya zabi tsafi a duniya ba shi da rabo, duk wanda kaje a lahira ba shi da rabo, duk wanda kaje an ce ba shi da rabo a lahira to ba musulmi ba. Musulmi yana da rabo, duk kuma saban da yake aikata yana da rabo a lahira, domin ko da an sa shi cikin gidan wuta an masa hukuba gwargwadon laifinsa, to za a cire shi, baya dawama cikin wuta. Wanda kwata-kwata ba shi da rabo a lahira shine kafir. Kenan cewa da Ubangiji subhanahu wata'ala yayi walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, wannan na nuna kafircin su. To saboda haka ke uwa, akan duniya zaki sarayar da lahiraki, duniyar shekaru nawa ce gaba ɗaya ta kare? Yanzu ƴan uwa mu duba mu ga yanda kwanakin nan suke bi. Wannan bai ishe mu ishara ba, yaushe aka fara azumin nan? Amma gashi wai yau ana 18, mun ɗauki 2-3. Wannan ishara ce da take nuna cewar kwanakinmu suna gudu, tafiya suke, kawai yanzu za ka ji an ce babu. Ba a ƴan rayuwar da bata taka kara ta karya ba, kuma yanda rayuwar nan take gudu, har za ki iya zaben duniya akan lahira, wulaƙantacciya, taƙaitacciya, ƴar kaɗan. Allah madaukakin sarki ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya,
بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة والآخرة خير وأبقى
الله ما دوك تنسل كيتي بل تؤثرون الحياة الدنيا أي كوكم في ترأي والدنيا على الآخرة أكن رأي واللاهرة الهالي إتلاهرة خير إتتفي الكيري وأبو كاكما إتتفي دوموا دوانزوا سبان الدنيا ينزل ذات كاري yanzu ku iyaye mata da kuke rayu ba na tsammani kowace uwa za ta ƙara abin da ya kai shekara 50 nan gaba a rayuwarta ba za ta ƙara ba zai yi wahala 50 ma ai na diba da yawa idan shekaran ta 50 ne to kaga a ƙarƙarin ta ta ƙara 20 ko 30 a ƙarƙarin ta in ma ta ƙara din ke to a wannan ne zaki lalata lahirarki wajen zuwa gurin boka kiji tsoron Allah ki gyara lahirarki ki gyara mu'amala tsakaninki da ubangijinki ki tuna kwanciyarki a kabari yaya al'amarin zai kasance miki idan kika rusa addininki aka je aka saki a kabari wani irin kwanciya zaki a kabari yaya zaki fuskanci mala'ikun da za su zo su yi miki tambaya cikin kabari idan kika tashi ranar gobe kiyama gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tambaye ki kan wannan al'amari kin tanadi amsar da zaki bashi saboda haka iyaye a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kar son rai ya ɗebe ku kaucewa tafarkin Allah ku afka cikin halaka Allah ya datar da mu wannan mai takardar tana buƙatar ƴan uwa su sanya ta cikin addu'a bisa ga buƙatunta Allah maɗaukakin sarki ya biya mata
amin
sannan kuma wanda yake neman ta da aure idan alkhairi ne Allah ya tabbatar
amin
wannan wanda ke neman ki da aure Allah ya tabbatar kuma ya sanya albarka da alkhairi ciki wannan takarda ta biyu tana cewa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya bayan haka ina neman addu'a a wajen malam da sauran ƴan uwa sakamakon rashin lafiya na ido da nake yi na gode bisalam to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya baki lafiya namiji ne Allah ya baka lafiya ya sa wannan ciyan idan naka ya zamanto kafara gare ka ya ji yadda kai daɗi da lafiyar wannan na cewa assalamu alaikum malam an sha ruwa lafiya Allah ya karɓa mana amin wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya karɓa mana amin kuma ya sanya mana amizani malam dama addu'a nake nema akan Allah ya bani miji na gari da kuma ɗan uwana da ke wani irin yanayi marar daɗi Allah ya fitar da shi a ciki da kuma addu'a a iyaye da suka rasu Allah ya musu rahama ya sa sun huta Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe amin ya hayyu ya qayyum to Allah maɗaukakin sarki ya azurta ki da miji na gari shi kuma wannan ɗan uwa naki wannan yanayi da yake ciki Allah ya fitar da shi Allah ya shiga cikin al'amarinsa Allah ya sanya masa mafita ajiya ɗan uwa mun kammala tafsirin aya ta 49 daga sura ta 2 wato suratul baqara. A yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 50 a ita dai wannan sura din. Bismillah.
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
وآية تتقبات وانا آية الله سبحانه وتعالى يا بينا وانا الأمة بنو إسرائيل نعمة ديمس تسيرة الدسود يي daga gwale-gwale da azaba da ake gana musu, wanda ya hada da yanka ‘ya’ya maza da kuma barin ‘ya’ya mata su zamanto masu hidima da ɗawainiya wa Fir'auna da mutanensa. Wannan ni'ima ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala musu. To ayar nan da aka karanta mana ita yanzu ita kuma ta kunshi bayani kan ni'ima ta biyu cikin jerin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da yi ma wannan al'ummata ta banu Isra'ila. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa id faratna bikumul bahara, ku tuna ya ku banu Isra'ila, yayin da muka raba muku kogi gida biyu, shine wa id faratna bikumul bahara, muka raba muku kogi gida biyu maimakon ruwa da mutum zai taka ya nume ya nitse, sai aka raba shi gida biyu, kuka samu hanya bushashshiya wacce za ku iya takawa, hankalinku kwance, salin alinku tsallaka ku wuce cikin nitsuwa, ba tararradi, ba fargaba, ba firgici. Faratna bikumul bahara, Allah ya ce fa anjaynaku, sai muka tseratar da ku, kuka bi ta kan kogi a yayin da aka sa shi ya dare ya rabe gida biyu, kuka samu bushashshiyar hanya da kuka taka kuka wuce, Allah ya tseratar da ku daga Fir'auna da yake binku yake kokarin halaka ku. Allah ya ce a ƙarshe wa aghraqna ala Fir'auna, sai muka nitsar da mutanen Fir'auna, mabiya Fir'auna, dakarun Fir'auna da suke tare da Fir'auna da suke kokarin cin muku su gama da ku su shafe tarihin ku a ban kasa. Wa antum tanzurun, alhali ku kuna ganin wannan abun a idan ku yafa, kun san dai wannan bayin ku bane, ba dabara ku bace, ba iyawan ku bane, yi ne na Ubangiji subhanahu wataala. To wannan ayar dan uwa a nan Ubangiji tunda dama lissafo musu ni'imomin yake yi, ya taƙaita da ambaton ni'imar kawai, amma bayyana yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tseratar da wannan al'umma ta banu Isra'ila daga kaidi na Fir'auna da mutanensa, ya tseratar da su. Ayar bata bayyana ba dalla-dalla, amma idan ka tafi wasu surori, ayoyin da suka zo a wasu surori kamar suratul A'raf da suratul Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala ya fayyace yadda al'amarin ya kaya da kuma yadda ya tseratar da wannan al'umma ta banu Isra'ila da kuma yadda ya halaka Fir'auna da mutanensa. Yanzu idan mun koma cikin suratul Shu'ara, za ta fito mana da bayanin dalla-dalla ta yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halaka Fir'auna da mutanensa, ya tseratar da annabi Musa da banu Isra'ila. Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa auhayna ila Musa.
وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي نشعر.
وأوحينا إلى
su wani shawara ne bayan zan kuma kawai na ko
wa auhayna ila musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqa wa auhayna ila musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا موسى وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
بارك الله waɗannan ayoyi da alaran makaranta mana sun fito mana da bayanin dalla-dalla na yadda al'amarin ya kasance al'amarin tseratar da banu Isra'ila tare da annabi Musa da kuma halakar da Fir'auna tare da mutanensa dama Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya aiko annabi Musa kamar yadda malamai suka faɗi ya aiko shi ne da abubuwa guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Musa da abubuwa guda biyu abu na farko ya kira Fir'auna zuwa ga ibada wa Allah shi kadansa wannan abu na farko kenan ya kira Fir'auna zuwa ya bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai sannan da'awa da yake cewa shi Allah ne ya janye wannan da'awar tasa da'awa da yake cewa shi Ubangiji ne ya janye shi bawa ne na Ubangiji ya bauta wa Ubangiji wannan abu na farko kenan da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa da shi ya kira Fir'auna zuwa gare shi saboda a duniya babu mahalukin da yayi da'awar allantaka banda Fir'auna haka Fir'auna yace
wa qala fir'aun ya haman ibn li sarhal la'al وقال فرعون ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين
Fir'aun yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi babu wani Allah da na sani a gare ku ko ma bayan ni wato shine Allah saboda haka banda shi babu wani kai Musan nan ma yana ga ƙarya yake, a sa masa tsani ya hau ya leko ko zai gano Ubangijin da Musa yake cewa akwai Ubangijinsa, shi kan ma yana ga kamar ƙarya ne. To wannan abu na farko kenan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Musa alayhi salam ya kira Fir'auna zuwa gare shi, da'awarsa ta allantaka ya janye ta, shi bawa ne ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Abu na biyu da Allah ya aiko annabi Musa da shi ya zo ya tsamo Banu Isra'ila daga azaba wulaƙantacce da Fir'auna ke gana musu. Waɗannan su ne abubuwa guda biyu da Allah maɗaukacin sarki ya aiko annabi Musa alayhi salam da su. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi umurni wa annabi Musa alayhi salam da Harun alayhi salam sai ke cewa in kun je ku ce masa inna rasula rabbika
fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhibuhum قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ.
Allah madaukakin sarki ya ce ku je masa da annabi Musa da Harun alayhi salam, ku je wa Fir'auna fa'tiyahu, ku je masa, in kuka je faqula ku ce masa inna rasula rabbika, mu biyu da Musa da Harun manzanni ne na Ubangiji, ku gaya wa Fir'auna wannan. Fa arsil ma'ana bani Isra'il, ka sake Banu Isra'ila ka je na azabtar da su. Kenan wannan yana daga cikin dalilai da suka sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aika annabi Musa da annabi Harun zuwa gurin Fir'auna. Wannan ainihin ima ce Ubangiji ya musu takanas ya aiko manzo ya je dan ya tsamo su daga cutarwa da azaba da gwale-gwale da ake gana musu. Akwai al'ummar da suka samu wannan dukkan gata Ubangiji ya yi wa Banu Isra'ila, amma da yake butulu ne ba su gani, ba su gani ba kuma ba su takanas cikin dalilan aiko annabi Musa alayhi salam gurin Fir'auna ya je ya kwato su ya tsamo su daga cutarwa da azaba da Fir'auna yake gana musu. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika, sai Allah ya ce ku ce fa arsil ma'ana bani Isra'ila, ku je wa Fir'auna ku ce mu manzanni ne na Ubangijinka, to ka sake Banu Isra'ila ka daina cutar da su, ka daina azabtar da su, ka daina gana musu gwale-gwale. Fa arsil ma'ana bani Isra'ila, ka sake su su tafi tare da mu, su sakata su wala su wataya su sha iskar duniya kamar yadda kowa yake sha. Wala tu'adhibuhum, ka daina cutar da su, karka cutar da su. Qad ji'naka bi'ayatin min rabbi, hakika mun zo maka da ayoyi da ke tabbatar da cewar mu din manzanni ne daga gurin Ubangijinka. Wassalamu ala man ittaba'a al-huda, aminci kuma ya tabbata ga waɗanda suka bi shari'a da muka zo da ita. Wannan ƴan uwa na nuna cewar dalilan nan guda biyu da su ne Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Musa, kuma ya haɗa tare da shi ɗan uwansa Harun zo gurin Fir'auna. To amma da suka zo gurin Fir'auna, Fir'auna sai ya kunna uwar shi da abin da suka zo masa da shi, kuma ya yi ta nema su kawo masa dalilai da alamomi da ayoyi da za su tabbatar da gaskiyar cewa su manzanni ne daga gurin Ubangijinsa. Suka dinga zuwa masa da shi dalilai kala-kala, mu'jizozi iri-iri, amma duk da haka Fir'auna bai karɓa ba, sai ma ya ƙudiri aniyar kawai ya yaƙe su. Duk wata aya da za su zo masa da ita ta bayyana a gabansa ba zai karɓe ta ba, kai daga ƙarshe ma sai yake ga waɗannan mutane fa sun zama masa ƙarfin kafa, gara kawai ya gama da su ya shafe tarihinsu a ban ƙasa. To a nan ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa auhayna ila Musa, ayoyin da aka karanta mana ɗan Allah maɗaukakin sarki ce wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un, sai muka yi wahayi wa annabi Musa. cewa ku fita da daddare shine an asali bi ibadi, ku fita da daddare kai da bayina. Allah ya jingina banu Isra'ila zuwa gare shi, ya kira su da bayinsa saboda kaunar da yake musu subhanahu wataala. Amma banu Isra'ila duk basu ga wannan ba. Allah ya ce ka fita da bayina da daddare. Me yasa Ubangiji yayi umurni wa annabi Musa alaihi salam akan ya fita da bayinsa da daddare? Saboda nan idanu ya dauke, zirga-zirga ya yi sauki, ba za a san sun fita ba, ballantana a bi su a kama su ko a hana su fita. Irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi lokacin da zai fita daga Makka, ya yi hijira ya tafi Madina, yayin da mutanen Makka suke kokarin ganin bayansa su kashe shi. Annabi sai ya fita daga gidansa rana tsaka, mun san rana tsaka lokaci ne da duk inda Balarabe yake yana kwance yana bacci yana huta, baccin da ake kiransa kailula, wanda mu ba mu san wannan baccin ba ko. Amma Larabawa har yanzu in ka je yankunan Larabawa har a wannan zamani, wannan bacci yana da wahala, Balarabe bai maka ba. In ka ga Balarabe bai ma baccin kailula ba, to wani uzuri ne mai karfi da ya sha kansa. Yadda baccin dare yake mu a gurin, to haka baccin kailula yake su a gurin su. Tun a wancan zamani dama Larabawa sun ɗabi'antu da baccin kailula, ma'ana baccin rana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kilu fa inna shayatina la taqilu, ku yi baccin kailula baccin rana kenan, saboda shaydanu ba sa baccin kailula baccin rana. Shine malamai suka ce baccin yana da alkhairi, akwai falala ciki, kuma za ka tabbatar da haka in ka gwada ka gani. Ko baccin minti 30 kai na rana, in kai tashi zaka ji ka awar tsaki sosai. Saboda me? Saboda albarkar da Ubangiji ya sa cikin wannan bacci. Bacci ne da annabi yana yi kuma ya kwadaitar a yi, tabi'a ce da Laraba suka tafi a kanta. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga garin Makka rana tsaka, lokacin da mutan Makka suke baccin kailula, kafafu sun dauke, babu hada-hada, ba motsi, ba kai kawo, ba shige da fice. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga gidansa, ya je gidan sayyidina Abubakar ya kwankwasa. Sannan Abubakar ya fito ya ce to amun izini, amun umurni da yin hijira. Ya ce ai annabi kafa ta kafarka. Suka fita tare da sayyidina Abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam, rana tsaka ba wanda ya san sun fita. Me yasa? Saboda lokacin da suka fita ana bacci. Suka je suka shiga kogo suka laɓe, saboda yin sun ce za su kama hanyar Madina za a bisawun su a riske su. Amma yanzu sun shiga kogo su laɓe, ta yadda in mutanen Makka sun ankara cewar bassa nan, za su baza mutane a yi ta neman su. In ba a same su ba, zafin nema ya sauki nan, kuma sai su fita su kama hanyar Madina. Wannan siyasar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama. To shine suka je suka shiga kogon Thawr, mutanen Makka suna can suna ta bacci. Can waje jalla asar da suka farka, sai suka ankara fa annabi ya fita. Annabi ba a cikin Makka. To anan suna da wanda suka goge suka kware wajen iya bin sawun mutum. Ine suka bi sawun annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga fitarsa daga gidansa har zuwa gidan sayyidina Abubakar. Da yadda suka fita da sayyidina Abubakar suka tafi har kogon Thawr, inda annabi da sayyidina Abubakar suke ciki suka laɓe. Da suka je daidai inda sawun ya kai kofar kogo, ai da me ya kamata su yi? Sai su sunkuya su leƙa ko ciki suka shiga. Amma sai Allah ya ɗauke basirarsu. Allah ya ɗauke basirarsu. Su dai sun zo ga shi nan sawun ya ƙare jikin kofar kogo na Thawr, amma kuma ina ya bi? Ba su ga ina ya bi ba. To su yi tunani mana su sunkuya su leƙa, sai Allah ya ɗauke basirarsu. Amma hankalin sayyidina Abubakar ya tashi, saboda yana ga mutanen nan fa suna ɗan sunkuyawa jikin ƙafafuwansu za su hango annabi da sayyidina Abubakar. Gumi ya dinga kwaranyo masa yana zuba, kai ka ce ruwa aka fara masa. Hakan kuma ba wai yana tsoracewa kansa ba ne, a'a yana tsoracewa manzon Allah ne. Baya so a ga manzon Allah a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka ƙarishi kai kawansu suna tattaunawa, ina rai suka bi, ina rai suka bi. Allah da ya ɓadda basirarsu. Akwai riwayoyi da suka nuna cewar gizo-gizo ne, Allah ya mata wahayi tazo bakin kogon tayi saka ta yadda mutun zai ce zai wahala wani ya ce wani ya shiga nan wannan riwaya bata inganta ba wata riwaya kuma ta nuna ai tattabara ce tazo tayi shekanta a kofar mashiga kogon ta yadda duk wanda zai zo zai ce zai wahala a ce wani mahaluki ya shiga nan yau wannan ma bata inganta abin da ya inganta shine kawai Allah ne ya dauke basirar su bai ba su iko ba bai ba su dama sun tunkuya sun leka ba balle su hango annabi shine da sayyidina abubakar ya ce rasulullah dayan su da ya sunkuya inda kafarsa take zai hango mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya abubakar ma dhannuka bithnaini allahu thalithuhuma ya kai abubakar me kake tsammani dangane da mutane guda biyu allah shine na ukun su wajen kare su daga nema da ake musu ba zai bada kafurai iko su gano su to irin sa ne umurnin da Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi Musa ce masa da yayi an asri bi ibadi ka fita da daddare da bayina me yasa ubangiji ya zabi dare saboda akwai duhu abinda mutun yake kusa da kai ma ba lallai ka gano ba sai dai kawai dai zaka yi ta jin motsi amma ba za ka san me yake ba saboda mi saboda duhu wannan na farko kenan na biyu dare an san lokaci ne na bacci lokaci ne na hutu mutane suna can suna kwance suna hutawa su suna bacci babu ma wanda zai tsammani cewa banu isra'ila za su fita a tsohon daren nan to shi yasa Allah madaukakin sarki ya zaba musu wannan lokaci saboda su fita cikin nutsuwa cikin lumana ba tare da fir'auna da mutanansa sun san da fita su shine Allah ya ce wa auhayna ila musa an asri bi ibadi innakum muttaba'una mun yi wahayi wa annabi Musa ka fita da daddare kai da bayina ku kama hanyar ku amma fa ka sani Musa za a biyo bayan ku an gaya wa annabi Musa tun farko ma ya sani za a biyo bayan su saboda me ubangiji ya ce ka za a biyo bayan ku saboda in har suka ga an biyo bayan nasu kar su firgita dan wani lokaci idan ka firgita sai ka rude ka rasa ina ce makama to amma in ka kwana da shirin cewa za a biyo ku to in an biyo ku ma ba za ka firgita ba dama kana da masani akan cewa za a biyo to shi yasa Allah madaukakin sarki ya shaida wa annabi Musa cewar fa za a biyo su in sun fita amma su fita da daddare ya fita da banu isra'ila da daddare amma ya kwana da sanin cewar fir'auna zai biyo bayan su da shi da mutanensa to hakan kuma ya faru annabi Musa ya hada banu isra'ila gabaki ɗayan su cikin wannan dare suka fita domin fir'auna yana shiri ya gama da su da ayoyi da annabi Musa ya zo masa da su bai karba ba kuma yana ganin Musa nan kaman zai zama masa karfin kafa kalubale ne mai girma a gabansa to shi yasa ya kudiri aniyar gamawa da shi da banu isra'ila gaba daya to shine ubangiji ya yi wahayi wa annabi Musa alaihi salam akan su fitar cikin dare da shi da banu isra'ila amma su san cewa za a bi su to da gari ya waye fir'auna sai ya ankara ko kuma kafin ma gari ya waye can dab da asuba fir'auna sai ya ankara cewar banu isra'ila sun fita fa tare da annabi Musa bassa cikin gari nan take ta tura jakadunsa suna zuwa manyan garuruwa da ke kewaye da Misra a je a tattaro masa sojoji a tattaro masa dakaru su zo da makamai da kayan fada da silke ta yadda za a bi annabi Musa da banu Isra'ila a je a cin musu a gama da su to a cikin wannan dare tun gari bai waye ba aka hada wa fir'auna dakaru turum suka aka zo da makamai da dawaki da silke ga sunan iya ganin mutum fir'auna yayi gangami yayi shiri shine Allah ya ce fa arsala fir'auna fil madaini hashirin fir'auna ya dinga turawa manya-manyan birane manya-manyan garuruwa tun gabanin gari ya waye a tattaro masa dakaru a tattaro masa mayaka a zo masa da makamai a zo masa da guziri zai fita bi bayan annabi Musa da shi da banu Isra'ila to lokacin da dakaru suka haɗu ga sunan a gaban fir'auna iya ganinsa ga makamai nan an shirya ga dabbobi nan an tanadar ga guziri nan an samar ba abin da ya rage kawai sai a bi bayan banu Isra'ila tare da annabi Musa to sai fir'auna yayi musu kutuba yayi speech wanda zai kwantar musu da hankalin su ya zaburar da su ta yadda za su fita da karfin gwiwar su su waɗannan dakaru da aka tattaruwa Fir'auna yace inna ha'ula'i lashirdimatun qalilun wa innahum lana lagha'idun wa inna la jami'un hadirun waɗannan sune kudugobin da Fir'auna yayi wa dakarunan da aka tara su a gaban sa ya karfafa musu gwiwa ya zaburar da su ya sa su fita da nishadi da ji a jikin su cewa sai sun ga bayan Bani Isra'ila da Annabi Musa furuci na farko da yayi yace inna ha'ula'i lashirdimatun qalilun ai waɗannan ɗan kuce ku ba mu ba su taka kara san shari'a ba nawa ma suke tababbu lakantattu kamar yadda wannan yana so ya nuna wa dakarinsa a cikin sakanni za ku gama da su kar ma su sa tsoro cikin zukatunsu shi yasa ya ce da shirdimatun qalilun wulakantattun mutane ne tababbu ƴan kaɗan ƴan ƙalilan ƴan kuci ku ba mu wanda ba su taka kara san shari'a ba yayi haka ne ya zaburar da dakarunsa da mutanensa su fita da nishadi sannan ya ce wa innahum lana laqa'idun ku sani mutanen nan sun fusata mu sun zo suna ta dauki ba dadi da mu kuma cikin dare sun fita ba tare da mun sani ba hakika sun fusata mu wa inna la jami'un hadirun dukkan mu da ni da ku gaba daya dole mu dauki izina kan wannan al'amari sai mun kawo wannan abin iyaka waɗannan su ne kudugobin da Fir'auna ya yi wa dakarun da aka tara masa da kuma mutanensa a kan shirin abi Banu Isra'ila da Annabi Musa to gabanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana fitan Fir'auna da shi da dakarunsa da mutanensa don bin Annabi Musa da kuma Banu Isra'ila sai Ubangiji ya ɗanyi wata ishara Allah ya ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadhalika wa awratnaha bani isra'il waɗannan su ne isharori guda uku da Ubangiji ya yi wanda ina ga bayani a kansu lokaci ba zai ba mu dama ba za mu dasa aya a wannan gabar har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisin mu na gobe abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wannan karatu da muka yi Allah ya karba daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu Allah ya sanya shi ya zamanto cikin sabubban shiganmu aljanna ya Ubangiji akwai masu damuwoyi a cikinmu akwai masu matsaloli cikinmu duka kuma ka sani Ubangiji ka yaye musu duk wanda ke da damuwa ko matsala a cikinmu Ubangiji ka san damuwarsa ko matsalarsa ka yaye masa Ubangiji ka sanya masa mafita wanda ke fama da jinya Ubangiji ka bashi lafiya majinyatanmu Ubangiji ka azurta su da lafiya waɗanda suka nemi mu roƙa musu kai Ubangiji ka amsa musu addu'o'insu Ubangiji ka biya musu bukatunsu ya Ubangiji ka datar da mu da datarwarka duka abubuwan da suka fi ƙarfinmu ko suke ci mana tuwo a ƙarya Ubangiji ka iyan mana ya Ubangiji ka azurta mu da zurriya wacce take mai albarka ya Ubangiji ka albarkaci wacce ka bamu ya Ubangiji ka sanya albarka cikin rayuwarmu ka sanya mu zamanto masu albarka a duk inda muke wannan wata da muke ciki Ubangiji ka tattara mana alkhairan da ka tattara ciki ka datar da mu da alkhairan da ka tattara ciki ka sanya mu cikin waɗanda ka gafartawa ka sanya mu cikin waɗanda ka ƴanta daga wuta zuwa aljanna ya Ubangiji ka shiryar mana da shugabanninmu ya Ubangiji ka jagorantar da mutanen kirki a kawo mu ya Ubangiji kar ka kama mu da laifukan mu ko kuma laifukan wasu daga cikin mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum